الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة بيرغ رمضان هجرة تدبودة داري حدودة أربعين دبير يداتي دشا بيرغ وتو أكو شكرة تدبودة إشرين دهدو منا چكين تفسير سورة ياسين رمضان چكبه دقاء آية 30 إن شاء الله wannan karatu yana dauke da bayani akan munin izgilanci Allah subhanahu wa ta'ala yace ya hasratan ala al-ibad
ya hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin la ta'lamuhum yastazibun
Allah subhanahu wa ta'ala yace ya hasratan ala al-ibad Ibn Jarir yake cewa ya hasratan min al-ibadi ala anfusiha wato Allah yana cewa ya tsawan nadama ga bayina a ranar tashin kiyama wato bayin Allah za su yi nadama nadamar mai tsanani a ranar tashin kiyama za su yi nadama makawunansu tanadduman wa talahufan fi istihza'ihim saboda me Allah ya bayyana dalilin wannan nadamar da za a yi a filin hisabi yace ma ya'tihim min rasulin babu wani manzo da ya taho ga bayin Allah illa kanu bihi yastahzi'una face suna izgilanci da shi da jin wannan aya ka sani cewa izgilanci yana daga cikin mafi dadewan kafirci mafi dadewan kafirci mafi dadewan zunubi da aka yi ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah yace ma ya'tihim min rasul babu wani manzo da Allah ya taba aika wa mutane babu wani manzo da ya taba zuwa ga mutane illa kanu bihi yastahzi'una face sun kasance suna izgilanci gare shi kaga wannan ya gwada cewa duka manzannin Allah sun an musu izgilanci kuma haka zaka samu a cikin alqur'ani domin inda zaka dauki kowane annabi ka tattaro ayoyi da suka yi bayani game da labarinsa wallahi zaka ga mutanansa sun yi izgilanci gare shi ai wannan ayar ma ta ishe mu tunda Allah ya ce ma ya'tihim min rasulin babu wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'una face sun kasance suna izgilanci ga wannan manzon saboda ka yasa izgilanci yana daga cikin cuta mafi hadari yana daga cikin sharruka mafi girma wanda babu zamani da ya taba wucewa a tarihin duniya wannan sharrin bai auku gare shi ba babu wani guri da zaka nuna a doran kasa wanda izgilanci bai shige shi ba don haka yasa izgilanci yake cikin mafi muni na zanubin da ake saba ma Allah subhanahu wataala babu wanda yake kukuta daga sharrin izgilanci illa man rahimallah sai wanda Allah ya tsare shi kawai, kuma muna roƙon Allah ya tsare mu. Domin me yasa? Ai, in ka lura, ita ayar Allah maɗaukaki bai ce ya hasaratan alal kuffari ba, Allah bai ce ya tsawon nadama a kan kafirai. Da Allah ya ce ya tsawon nadama a kan kafirai, sai mu ce musulmai mun tsira. Ma Allah bai faɗi haka ba. Ya hasaratan alal ibadi, ya tsawon nadama ga bayina. Ai, musulmi bawan Allah ne, kafiri ma bawan Allah ne. Saboda haka izgilanci da kake gani sharrinsa bai taƙaita ga kafirai ba, har musulmai. Domin wannan kalma ba ta ware musulmi da kafiri ba. To, izgilancin nan yana kasancewa ne game da al'amarin addini. Shi yasa Allah ya ce ma ya atihi min rasuli, babu wani manzo da ya zo ga mutane face sun yi masa izgilanci. Abinda za ka lura, Allah bai faɗi wannan ba sai da ya kawo labarin mutanen wata alƙarya da Allah maɗaukaki ya tura musu manzanni uku, suka ƙaryata su. Aka samu wani malami a garin da ya taho yana gargaɗi gare su, suka kashe malamin, Allah ya hallaka su. Shi ne sai Allah ya faɗi wannan. Me yake karantar da kai? Wannan yana nuna maka cewa a dalilin izgilanci Allah yana ɓata aikin mutane. Idan mutum ya zama mai izgilanci ne ga addinin Allah, to Allah zai ɓata aikinsa. Ai, saboda an ɓata aikin, shi yasa za ka yi nadama a lahira. Inda ba dan an ɓata aiki ba, mutum zai yi nadama ba. Amma kaga, saboda girman nadaman, shine Allah ya ce ya hasratan alal ibadi. Don haka yasa manyan malamai suke gargaɗin mu game da sharrin izgilanci. Allah ka sa mu yi ɗaukan gargaɗi. Za ka gani ta bayani Ibn Taymiya yana Al-Fatawul Kubra a mujallar na 6 shafi na 22, yana cewa al-istihza'u huwa sukhriya, wanda yakan zo da kalmomi kamar guda biyu a cikin Al-Qur'ani. A wani wuri Allah ya kira shi as-sukhriya, a wani wuri Allah ya kira shi al-istihza'u, wa huwa hamlul aqwali wal af'ali 'ala al-hazli wal la'ib. A ce maka wannan maganar Allah ne sai ka rena ta. Yo, idan ba an rena, in ba an rena maganar manzanni ba, ai kaga ba za a ƙaryata su ba. An rena maganar su, shi yasa aka ƙaryata su, aka kashe su. To, tunda an kai ga haka, kamar yadda muka karanta wancan ayatu suratu Ali Imran, innal ladina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Saboda me? Izgilanci ga manzanni, izgilanci ga malamai. Sai Allah ya ce ya ɓata aikin mutum daga duniya har lahira. To, kaga idan an ɓata aiki, mutum ya tashi a lahira ana hisabi, sai ya ga shi ba shi da lada. Me ya faru? Sai a ce ai, aikin ka an riga an ɓata shi a duniya saboda ka yi izgilanci. Kaga nadamar da mutum zai yi muninta ya yi tsanani. To, saboda yawan mutanen da za su yi nadamar, shi yasa Allah yake cewa ya hasratan alal ibadi. Mutanen suna da yawa, Allah ka saba ma cikin su. Ya tsawon nadama ga kafirai, saboda me? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, babu wani manzo da zai zo gare su face sun kasance masu izgilanci gare shi. Saboda haka izgilanci yana da haɗari, babu shakka, yana daga cikin mafi girman al-kaba'ir. Mafi girman al-kaba'ir, wanda ya zo ta bayanin Ibn Taymiya yana Al-Fatawul Kubra mujallar na farko shafin 543, ya ce al-istihza'u bi dinillah min al-kaba'ir, izgilanci idan ya shafi addinin Allah yana cikin mafi girman zunubi. Saboda a dalilinsa Allah zai ɓata aikinka daga duniya kafin a je lahira. Abdul Aziz Ibn Baz a littafin Fatawa Nurun al-Darbi yana mujallar na 4 shafin 172 yake cewa al-istihza'u min akbahil kaba'iri, izgilanci yana daga mafi munin manyan zunubi. Idan ana maganar akwai manyan zunubi, to izgilanci yana daga cikin mafi munin su. Wa min akbahi shururi, kuma yana daga cikin mafi munin sharruka. don haka yasa duk abin da ya shafi al'amarin Allah to karka yadda kai wasa da shi. Wasa da al'amarin Allah yana zama izgilanci. Ba a wasa da abin da ya shafi Allah, da abin da ya shafi Annabi Muhammad, da abin da ya shafi addinin Islam. Ko hira kuke idan wasa ta zo kansu sai ka ce a lokacin tashi yayi, karka zauna. Me yasa? Saboda yana zama sababin ridda nan take mutun yana fita daga musulunci. Ai shi yasa kaga daga cikin mutanen da Allah yake bata ayyukansu akwai murtaddi, mutumin da ya ridda. Mutanen da Allah yake bata ayyukansu a duniya, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin su a cikin Al-Qur'ani wurare daban-daban, kuma an samu hadisai daga manzon Allah akai. Kamar yadda muka karanta wancan aya ta suratu Al-Imran, wanda ya kashe malami yana cikin waɗanda Allah yake bata ayyukansu a duniya da lahira. Wannan Allah da kansa ya faɗa, ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. To idan mutun yayi ridda shi ma aikinsa yana baci. Wannan Allah madaukaki ya faɗa a suratul Baqara aya ta 217, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Idan mutun yayi ridda ya bar addininsa har ya kai ga mutuwa yana kafiri. To wannan shine bambanta fatawar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i. Sha al-Imam Malik yana cewa da zaran mutun yayi ridda aikinsa ya rushe. Sha al-Imam Shafi'i yace a'a, idan mutun yayi ridda aikin bai rushe ba, ana jira a gani sai ya mutu bai tuba ba. Idan ya mutu ranar da ya mutu bai tuba ba, to babu shakka aikin sai ya rushe. Sai karanta wannan aya ta suratul Baqara, domin zahiri abinda Allah ya faɗa kenan, wa man yartadid minkum an dinihi, wanda yayi ridda daga cikin ku ya bar addininsa, sai Allah ya ce fayamut, har ya kai ga mutuwa, wa huwa kafirun, yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, waɗannan ayyukansu sun ɓaci a duniya da lahira. Yanzu misali, mutum ne yayi alwala kafin a yi sallar la'asar sai yayi ridda. To kafin ladan ya tada iqama sai yayi nadama ya samu limami ya ce ya tuba. Alwalarsa tana nan ko ba ta nan? Alwalarsa tana nan, domin bai riga ya mutu ba ai. Sai ya mutu aikin zai rushe. Tunda bai mutu ba ya tuba, alwalar ma ba ta lalace ba. Saboda haka sai ci gaba da sallar shi. Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. So kaga mutumin da ya ridda ya kai ga mutuwa bai tuba ba, Allah ya ce ya bata aikinsa daga duniya har lahira. Saboda haka yasa Allah ya ce wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Waɗannan su ne yan wuta, kuma a cikinta suke dawwama. Daga cikin abin da ke sa mutum ya yi nadama a lahira saboda aikinsa ya rushe, akwai kyamar shari'ar musulunci. Kaga kenan ba kafirai suke yi ba, akwai musulmai. Kaga samun musulmi ne, amma ya kyamaci shari'ar da Annabi Muhammad ya zo da ita. Musulmi ne, kuma za ka ɗauka kamar ba su da yawa, suna nan da yawa a cikinmu. Misali, akwai mutumin da duk sa'ilin da ya ga wani wanda yake da mata hudu ransa sai ya ɓaci, ko musulmi ne? Musulmi ne, amma in ya ganka aka ce ai kaga wannan matan sauda, ya ce ta ashe wannan akwai wawa. Kaga a zuciyarsa ya kyamaci shari'ar manzon Allah. Wannan kyamar da take zuciyarsa yana ganin ƙaramin bala'i ne. To a suratu Muhammad aya ta 9, Allah madaukaki ya ce walladhina kafaru fa ta'sal lahum. Allah ya gaya mana a suratu Muhammad aya ta 9, Allah ya ce walladhina kafaru, su waɗanda suka kafirce, fata'sal lahum sharri, ya tabbata gare su. Wannan ita ce fassaran Muhammad bin al-Qasim ibn al-Ambari daga cikin fitattun masana harshen Larabci, Allah ya mishi rahama. Idan aka ce at-ta'asu ash-sharr, idan a ci Allah ya ce fata'asal lahum arada alzamahum sharra, Allah ya ce su kafirai sharri ya tabbata gare su idan aka tashi a filin hisabi. To akwai wadanda zaka ga suna fassara wannan kalma ta'asu da albu'du babu lafi, misali wadanda suka kafurce nisantan rahamar Allah ya tabbata gare su. To idan an ce sharri ya tabbata gare su, idan aka ce nisantan rahama ya tabbata gare su, duk ma'anar guda ce. Me yasa Allah madaukaki yace sharri ya tabbata ga kafirai a ranar kiyama? Yace wa aballa a amalahum, kuma ya bata ayyukan su. Kaga su ma an bata aikin su. Me dalilin bata aikin? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu, saboda sun ji kyamar abinda Allah ya saukar. Shine dalili. Idan kafiri zai ji kyamar abinda Allah ya saukar, Allah ya bata aikin shi. Kana tsammani kai musulmi ne riga ta kake da shi, ka kyamaci abinda Allah ya saukar, kai ma Allah ya bar maka aikin? Ba zai yi ba. Saboda haka yasa duk sa'ilin da a zuciyarka ka ji akwai kyamar wata sunna ta manzon Allah, domin Allah ka kama addu'a kafin ka mutu. Ka riƙa roƙon Allah ya cire maka ƙiyayyar sunnar manzon Allah, domin Allah bai canza alƙawarinsa. Allah ba zai taɓa canza alƙawari ba. Ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah, sun kyamaci abinda Allah ya saukar. Fa ahbata a amalahum, sai Allah ya ɓata aikinsu. Domin idan ka ji kyamar sunnar manzon Allah, to wannan ke nuna cewar ba ka da imani da cewar Allah ya fi kowa sanin kamala. Abinda kake tsammani shine shari'a ta zo da na ƙasa. Idan aka danganta na ƙasa ga Allah kuma riddan, Allah ka tsare mu. Babu shakka ba laifi bane don ka ƙi mata hudu. Wannan ba a ce dole sai ka aure mata hudu ba. Mace ɗaya a karantarwar mu, karantarwar da Annabi ya mana, auren mace ɗaya shine sunnar manzon Allah. Idan za ka ƙara wani aure, babu shakka sunna ce, amma akwai sharadi. Domin auren mace ɗaya babu sharadin adalci, amma auren mace biyu akwai sharadin adalci, auren mace uku akwai sharadin adalci. Saboda haka dan ba kai ba, wannan ba laifi bane. Amma in aka samu wani yayi, sai kai mai fatan alkhairi. Amma idan ka kyamata a zuciyarka cewar wannan mutumin wawa ne, to babu shakka mutum yana tare da wata babbar musiba. Allah ya mana kariya. Ko ba shi kadai ba, zaka ga mutane ta sashin haihuwa wannan Allah kadai ya san yawan su, mutanen da za su yi aure take a sha maganin kayyade iyali, banda Allah babu wanda ya san adadin su. Kuma inda zaka tara su a cikin mutum ɗari, me yasa baka san ka hayayyafa? Sai ce ina tsoron talauci. A nan ina aqidarsa? Wake ciyarwa, wake shayarwa? To amma idan ka faɗi wannan sai ce a jahilci ne. Zuwancin gashi nan ɗan dako ne, yayi mata hudu, ba wanda yake bashi abinci a unguwan banda mu, kaza kaza. Yayi ta baka misali. Matsalar ita ce duk abin da ya tabbata daga manzon Allah, to wannan abin ya fi gaban a zauna ana tattauna shi, ya fi gaban a yi raini gare shi, ya fi gaban a zauna ana korafi a kansa. Ko da hikimar abin bai bayyana gare ka ba, kar ka yadda ka soki sunnar Annabi Muhammad. Wallahi duk mutumin da ya yi suka ga sunnar manzon Allah, Allah yana bata ayyukansa. Wannan babu shakka gaskiya ne, kuma ba shi kadai ba ne. Domin a suratu Muhammad Allah madaukaki ya bayyana abubuwa kamar guda uku. Kaga na ɗaya ya bayyana kyamar shari'a, ya ce idan mutum ya kyamaci shari'a, Allah yana bata aikinsa. To ba nan kadai ba. Na biyu, idan ka kyamaci abin da Allah yake so, karahatu ridwanillah, abin da Allah ya yarda da shi kai baka so, wattiba'uhum ma asqatallah, abin da Allah baya so shi kake so, to a dalilin haka kai ma Allah zai iya bata aikinka. Wannan ma ya zo a suratu Muhammad aya ta 28, innal ladina irtaddu ala adbarihim.
Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahum al-huda بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول له وأملى لهم ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله سيطيعهم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله
to kaga anan akwai mutanen da mala'iku suke dukan su kafin su karbi rayukan su Allah ka saba mu bane kuma kaga tana yawa mari da mutun yayi don haka sai in ka dauki magana daga farko innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum duk mutumin da kaga yayi ridda bayan shari'a ta samu gare shi shaytan ne ya fisge shi sai Allah yace zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'd al amri wallahu ya'lamu israrahum wadanda suka yi ridda ya zama to suna karkata makafirai suna gaya musu maganganu na kwantar da hankulan su suna mu'amala tare na cutar da addinin Allah sai Allah yace fa kaifa idza tawaffathumul malaika ya ya al'amari zai kasance a lokacin da mala'iku suka zo karban ran mutumin da yayi ridda yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku ba za su karbi ran ba sai sun daki mutum a daki fuskar sa a daki bayan sa me yasa mala'iku suke dukan mutum kafin a karbi ran sa Allah yake zalika bi annahum ittaba'u ma askata Allah saboda sun bi abin da yake fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kyamaci bin yardan Allah me ya faru fa ahbata a amalahum sai Allah ya bata aikin su kaga ya nuna hatta mu'amalarka ta dalilin mu'amalarka aikin kai na iya baci idan zaka bi abin da ke fusatar da Allah ka kyamaci abin da Allah ya yarda da shi to Allah zai bata aikin ka saboda haka ta mu'amala ta al'adun mu halayen mu da ƴaƴan mu akwai buƙatar mu sa lura idan mutun yana kyamar sunnar manzon Allah yana sha'awar rayuwar kafirai to wallahi ba abin mamaki bane Allah ya bata aikin sa kafin ya mutu wannan zahiri yazo a cikin alqur'ani in ka dubi tafsirin ibn kasir yana mujallal na shafin 195 suratu muhammad aya ta 28 wannan ya nuna cewar mutum ya kyamaci hukuncin Allah duk mutumin da zai ji kyamar hukuncin Allah abinda Allah ya yarda da shi ya zama kai baka so abinda Allah baya so ya zama shi kake so wajibi ne kowane musulmi ya kiyaye kansa domin idan zuciyarka ta dauki wannan siffa wallahi mutum ba zai gama lafiya ba saboda haka yasa akwai hadari babba kuma wannan ma yana cikin suratu muhammad kuma idan hali yayi muni zai kai ga mutum ma yana fada da sunnar manzon Allah musulmi ne zaka samu yana fada da sunnar manzon Allah wannan ma ya zo a suratu muhammad aya ta 32 Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah yace a ƙarshe kaga duk waɗannan ayoyin suna suratu muhammad da an kawo bayani sai a ce Allah zai bata aikin a nan ma yana nuna maka haɗarin faɗa da sunnar manzon Allah innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda kaga mutum uku ne da kafirai da masu hana mutane bin addinin Allah da masu fada da sunnar manzon Allah shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda yace wadannan mutanen lan yadurrullaha shay'an ba za su iya cutar da Allah ba saboda ka duk inda ka kai ga kin sunnar manzon Allah kana ta fada da ita aikin banza kake kuma wallahi in ka lura in dai aka ce ma sunna ta shiga unguwa to makiyinta sai dai ya kaura amma karuwa take saboda kai sai in ma kana fada da sunnar manzon Allah aikin banza ne dalilin wannan ayar inna allazina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda Allah yace lan yadurrullaha shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba amma me zai biyo baya wa sayuhbitu a'malahum Allah zai bata ayyukansu kaga bata aikin nan shike sa mutum ya tashi a lahira yana nadama aikin sa ya bace bai ma sani ba kaga musulmi ne yana sallar yana azumi yana komi amma yana fada da sunna daya ta manzon Allah Allah ya alkawari zai bata aikin sa sunna daya saboda kai sa hadari ne a gaban mu mai girma Allah bai ce kafirai kadai za su yi nadama ba wadanda za su yi nadama abin da yace ya hasratan alal ibad ya tsawon nadama ga bayina Allah ka saba ma cikin su wallahi ko rashin kunya kai ga manzon Allah Allah yana bata aikin ka saboda darajar manzon Allah bare mutumin da zai yi fada ma da sunnar da annabi ya bari kai rashin kunya ga manzon Allah Allah zai bata aikin zaka ce ina hujjarsa ai wannan ya ma zo ne a farkon suratul hujurati ya ayyuhal ladzina amanu kaga wannan gargadi ne Allah yake wa masu imani ba kafirai ba a farkon suratul hujurat ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da muryar manzon Allah ai dama alamar rashin kunya shine kana fada mutum ya daga murya a gabanka to daga nan Allah ya gargadi yake gaya mana shi annabi darajarsa ta dare ta kowa kar ku yadda ku daga murya a gabansa in yana magana da ku to magana muryar ka kattafi tashi in yayi magana da kai a hankali ka amsa a hankali amma kar ka daga murya wala tajharu lahu bil qawli kar ku ya zama kuna tsawa ga annabi ka jahari ba'dikum li ba'din yanda mutane ke tsawa ga juna yanda zaka yi magana da abokinka ka dauka haka zaka yi magana da manzon Allah Allah ya ce ba daidai bane me yasa Allah madaukaki yace an tahabata a amalukum aikinku zai lalace aikin zai lalace wa antum aikinku ya lalace alhali ku buku ma sani ba dalilin da yasa aikinka ya baci saboda rashin ladabi ga manzon Allah Allah madaukaki yace an tahabata a amalukum wa antum la tashkurun kashe kaga rashin sani ba hujja bane anan karka ce wai ai ban sani bane ai Allah yace ai alhali bu kuma sani ba kaga kenan koda zaka yi rashin kunya ga manzon Allah a halin rashin sani wannan uzurin Allah ba zai karbe shi ba to bare mutumin da zai yi fada ma da sunnar annabi to kaga wannan hadarin sa yafi muni don haka yasa wannan maganar ta Allah cewar za a yi nadama a filin hisabi wannan nadamar bata tsaya ga kafirai ba duk mutumin da ya kasance yayi izgilanci ga addinin Allah ko ga annabi Muhammad ko ya aikata abin da ya shafi munafinci saboda shi ma munafinci yana daga nau'i na izgilanci ga Allah subhanahu wataala idan ka dubi alqur'ani zaka gani misali a suratul maida aya ta 53 Allah madaukake ya ce wa yaqulu allazina amanu a haula illazina
Allah'ın أنهم لمعهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
وأنا شيء نقول لك شيء ورمنا في شيء. Da izgilanci suna haɗe domin alkur'ani bai raba su ba. Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim. Mu'minai za su ce yanzu waɗannan su ne suka dage suna rantsuwa innahum lama'akum cewa suna tare da ku. Domin ba za ka iya gane munafiki ba. Ba za ka iya ba, babu mai gane munafiki sai Allah. Wanda Allah da kansa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To, waɗannan munafikai Allah ya ce habitat a'maluhum, ai aikinsu ya rushe, fa asbahu khasirin, don haka sun waye gari suna cikin masu hasara. Wannan ya nuna cewar munafinci yana daga nau'in yaudara wanda Allah madaukaki a dalilinsa yake ɓata aikin bawa. In ka dubi tafsirin Ibn Kathir na ita wannan aya ta 53 ta suratul Ma'ida, Ibn Kathir ya ce hadhihi aidan min sifatil munafiqin, wannan ma yana daga siffofin munafikai. La yaslamu ahadun an min aibihim wa lamzihim min jami'il ahwali. Saboda haka zaka taras, Ibn Kathir ya ce zaka taras da munafiki babu wanda ya tsira gare shi ta wajen izgilancinsa. In dai munafiki ne, to zaka ga yana izgilanci ga malamai, da izgilanci ga masu riko da sunnar manzon Allah, aikinsa kenan. To Allah ya ce ya ɓata aikinsa tun kafin ya mutu, shi ma yana cikin masu nadama a ranar tashin kiyama. Kuma a farkon suratul Baqara zaka ga ma Allah ya bayyana mana ƙarara munafikai suna izgilanci. Wa idza laqul ladina amanu, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شغب مثلهم dan kadu bi farkon suratul Baqara daga aya ta 14. Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu, in sun hadu da mu'minai qalu amanna, za su ce mun yi imani. Wa idza khalaw ila shayatinihim, idan sun keɓanta da shedanu ƴan uwansu, qalu, sai su ce musu inna ma'akum, muna tare da ku. Innama nahnu mustahzi'una, kaga da karara Allah ya tabbatar munafikai sun ce mu izgilanci muke yi. To ai duk wanda ya yi izgilanci ko Allah zai bata aikinsa daga duniya. Saboda haka daga nan zuwa ƙarshen inda muka tsaya zaka ga amsar ta fito. Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah zai maida izgilancin a kansu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah zai kyale su, shiriyar ma ba za su samu ba. Haka za su dinga tabbata a wannan bata din, suna dimauta har zuwa ƙarshen rayuwarsu. Shi ne sai Allah ya yi summarizing al'amarinsu, ya ce ula'ika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda, mutanen da suka ba da shiriya suka karɓi ɓata kenan. Fama rabihat tijaratuhum, kaga fatawancinsu bai yi riba ba. Wama kanu muhtadina, kuma ba su kasance shiryayyu ba. Allah yana so ya nuna mana aikin ma da suka yi mai kyau ya ɓaci. Sai ya ba mu misali, masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara, misalinsu kamar mutum ne ya kunna wuta. Falamma aba'at ma haulahu, sai da wutan ta haskake wayan mutum. Zahaba Allahu bi nurihim, sai Allah ya tafi da hasken. Me yake nufi? Aikin ya ɓaci. Sai ya ce wa tarakahum fi zulumatin la yubsiru, saboda haka Allah ya ba su ya bar su a cikin wani irin duhu wanda ba za su iya ganin hanya ba wannan ya bada misali da summun bukumun umiyun duk inda haske na imani yake Allah ya batar da shi ga munafiki saboda haka yasa munafinci bala'i ne munafinci yana daga cikin dalilai dake sa Allah ya bata aikin mutum sannan kuma mutum ya tashi a lahira a cikin masu nadama to haka nan shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da zai shirka to zai nadama domin kuwa Allah zai bata aikin sa wannan karara yazo a suratu tauba aya ta 17 ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah Allah madaukake ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah baya taba dacewa ga kafiri ya zama shine mai raya masallaci kwamitin masallaci kuma a samu akwai kafiri Allah ya ce ana ai shirme ne shahidina ala anfusihim bil kufri sai dan ya tuba amma yana mai kansa shaidan kafirci ya zama suke kulawa da masallaci a wannan bai daidai ba me yasa sai Allah ya ce ulaika alladhina habitat a'maluhum ai saboda kafirai mushrikai aikin su ya baci wannan shi yasa malamai suke cewa idan mutun yayin shirka to babu shakka aikin sa yana baci wannan alqur'ani shi ya tabbatar da haka ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun waɗannan ayyukan su sun baci kuma masu dawwama ne a cikin wutar jahannama in ka dubi majmu'u fatawa na ibnu taymiya yana mujallal na 15 shafi na 48 yace fal istihza'u bi hadhihi al umur wato isgilanci idan ya shafi addinin Allah ya shafi annabi Muhammad ya shafi karantarwar islam mutalazimun wadhalluna mustahiquna bi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala yu'azzimuna du'a ghayrihi min al amwati matukar mutum ya kasance mai isgilanci ne ga Allah to karshen ta al'amarin sa zai zamanto halaka karshen ta a wayi gari sai ya zama mushriki don haka da isgilanci da shirka suna da alaka idan aka ce maka wani mushriki ne baka raba shi da isgilanci duk mai isgilanci Allah yana bata aikin sa kuma sai yayi nadama a filin hisabi inji Allah subhanahu wataala in ka dubi bayanin da Allah yayi game da annabi Muhammad yake cewa wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan ahada alladhi ba'atha Allahu rasula idan sun ganka sai su dinga isgilanci gare ka suna cewa yanzu wannan ne Allah ya aiko shi wai shine manzo gare mu in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha su ai suke fadin wannan ai mushrikai ne a garin Makka da sun ga annabi sai ce wai wannan mutumin wai shine Allah ya aiko yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan ai kadan ya rage ya raba mu da gumakan mu in ba dan mun daure ba da wannan mutumin ya raba mu da gumaka shine sai Allah ya ce wa saufa ya alamuna hina yarawna alazaba man adallu sabila ranar da suke ganin azaba za su gane tsakanin su da annabi Muhammad waye tafarkin sa yafi bacewa Ibn Taymiyyah ya bada misali da wannan saboda haka yasa shirka tana sa aikin mutum ya baci Allah ka raba mu da ita kai ba ma mu ba saboda hadarin shirka sai da Allah ya bada misali da annabi Muhammad kada yazo a suratul zumar aya ta 65 walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka haqiqa mun yi wahayi gare ka wa ila alladhina min qablika haka manzani wadanda suka zo kafin kai menene wahayin da Allah yayi la in ashrakta da dai zaka yi shirka ya kai Muhammad la yahbatanna amaluka da aikinka ya baci kaga magana ta kare idan za a fadi wannan ga Annabi Muhammad kana tsammanin akwai wanda zai shirka aikin sa bai baci ba saboda kai sa wannan misali ne ga musulmai ba kafirai ba mutun nawa ne musulmi yake shirka ga Allah kuma yana nan yana ganin wai shi musulmi ne yana ta azumi yana ganin ladan nan Allah ya ce inda Annabi Muhammad zai yi shirka wallahi zai bata aikin shi sai Allah ya ce wala takunanna minal khasirin kuma da ka kasance cikin masu hasara a ranar tashin kiyama dama ana magana ne akan mutanen da ke asara waɗanda suke hasara su ne waɗanda ladan su ya baci daga duniya ba su ma sani ba to daga cikin su akwai mai yin shirka yanzu mutun nawa ke tafiya gurin boka mutun nawa ke mu'amala da boka kuma yana da awar cewa shi yana riko da sunnar manzon Allah to kaga mutanen da za su yi nadama a filin hisabi ba kafirai kadai bane har da musulmai kuma abin da yasa yake da hadari riya kanta idan mutun ya zama mai riya ne wallahi shi ma Allah yana bata aikin sa so kaga kenan ba kafirai kadai bane ta ina za mu ga hujjar riya ai wannan yazo a suratu hud aya ta 15 man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha sai yace ce a gaba
wa ba'dhum ma kanu ya'malun
to kaga wannan ayar ta nuna mutumin da yake riya shi ma Allah yana bata aikin sa shi yasa aka ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha ai ba wani abu bane riya illa kai aiki dan duniya shine riya kayi aiki dan ka samu duniya ko kawar duniya sai Allah ya ce ni wafi ilahim amalahum fiha to zamu ba su ladan su anan saboda haka idan mutum yana riya Allah yana hada ladan sa ne na lahira sai ya turo duniya sai ya bashi sai ya turo masa ladan sa anan duniya ya bashi wa hum fiha la yubkhasun Allah ya ce kuma ba za a rage komai ba ba za ka mutu ba sai ka cinye ladan karkab shine ma'anar la yubkhasun mutum ba zai mutu ba in mai riya ne Allah sai ya kawo mar duk ladan sa ya cinye shi yasa a gaba Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne mutanen da a lahira ba su da wani abu face wutar jahannama me zai zaka ce a'a ya za a yi mutum kuma ya shiga wuta kuma gashi yana sallah sai Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha ai duk abin da suka yi na alkhairi a duniya Allah ya bata shi sai Allah ya ce wa batilun ma kanu ya'maluna duk abin da suka zan suna aikatawa ya zama to shirme ne babu lada a kansa so idan ka dubi waɗannan dalilai zaka gane girman magana da Allah yayi a aya ta 30 ta suratul yasin don wannan ayar ita kadai ce a cikin alqur'ani Allah bai taba fadin magana irin wannan ba sai anan ya hasratan alal ibadi ya dadewar nadama ga bayina Allah ka saba mace ki Allah yana cewa a filin hisabi bayinsa za su dade suna nadama me dalilin nadama izgilanci saboda haka in ka duba ta dalilai da muka kawo waɗanda za su yi nadaman nan ba kafirai kadai bane ana samun musulmi da yake izgilanci da addinin musulunci ko ya yi izgilanci ga Allah ko ya yi izgilanci ga manzon Allah saboda haka yasa shi Allah ya sani ita aljanna ta mai babban rabo ne saboda haka yasa Allah ya koya mana wata addu'a ita wannan addu'an mu rika yanta domin wallahi da gani har kai babu wanda ya sani ko muna cikin masu nadama a filin hisabi babu wanda ya sani sai Allah saboda haka yasa Allah ya koya mana wannan addu'a a ƙarshen suratu Ali Imran zaka ce me dalilin addu'ar da ta zo a ƙarshen suratu Ali Imran dalilin sa shine kada ka tashi a lahira baka da lada. Wannan babban bala'i ne. Ka tashi a lahira gashi kai ibada. Ai saboda ibadun Allah ya sa mu sharadi ba haka kawai ake yi ba. Ba wai kai sallah kadai bane kai alwala kai akwai sharadi in baka cika ba shi Allah ba zai baka lada ba. Saboda haka kaga kenan mutumin da yayin nadama a filin hisabi shine nadamar sa tafi muni. Wannan addu'ar ta zo daga aya ta 195. Allah ya koya mana wannan addu'a ya kamata musulmi ya rike ta ya haddace ya rika yin ta. Shi yasa Allah yake siffanta masu yin ta da cewar yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ka lura Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara magana game da masu yin wannan addu'a ya ce suna zikirinsa a zaune a kwance suna tafiya qiyaman qu'udan ala junubi kana tsaye kai addu'an nan kana zaune kai addu'an nan kana kwance kai addu'an nan ka zama kana tuna Allah kana tuna Allah in ka tuna Allah haduwarka da Allah don komai dadewa wannan ranar tana zuwa zamu hadu da Allah wannan ranan wallahi ita ce babban hadari dake gaban dan adam don haka sai Allah ya koya mana addu'ar da ya kamata mu yi rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته الله wanda ka shigar da shi wuta hakika ka kunyata shi to kuma mun sani in ma ka sa mutum a wuta ba zalunci bane wanda duk aka sa a wuta shi ya zalunci kansa wa ma li zalimin min ansar kuma azalimai ba su da wasu masu taimakon su a ranar kiyama suna cewa sami'na ربنا إننا سمعنا مناديا daga cikin addu'an da suke suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ya allah mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani wato annabi muhammad kenan an aminu bi rabbikum annabi yana cewa ku yi imani da allah mahaliccinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya allah faghfir lana dhunubana ka gafarta mana laifukan mu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukan mu tawaffana ma'al abrar ka dauki rayukan mu tare da mutanen kirki wannan addu'an tana da albarka kwarai kuma bata tsaya haka ba sai su ce rabbana wa atina ma wa atana ya Allah ka bamu abinda ka mana alƙawarin sa ai kaga Allah ya mana alƙawari za mu samu aljanna idan mun bi manzanni yanzu kana ganin kamar kana bin manzo ba mamaki baka cika sharadin ba to amma addu'an nan tana da muhimmanci saboda addu'an kana nuna ma Allah za a iya samun gazawa a wurin ka wannan alƙawarin da kai mana cewa za mu samu aljanna akan a bakunan manzanninka la tukhzina yawmal qiyamati Allah ka cika mana wannan alƙawari kada ka kunyata mu a ranar kiyama kaga wannan shine ainihin babban abin lura ashe akwai musulman da Allah yana kunyata su saboda haka yasa kake roƙon Allah kar ka zama cikin waɗanda ake kunyata su innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alƙawari to idan kana wannan addu'a kar Allah ya kunyata ka Allah zai karfafa ma imanin ka ka rabu da duniya lafiya saboda haka yasa waɗannan addu'o'i suke da albarka mai dimbin yawa me yasa ai malamai suka ce to ba duka addu'an alqur'ani ne Allah zai koyar kuma take yace ya karba ba in banda wannan kaga anan Allah shi koya mana addu'an bayan ya koya mana addu'an shi da kansa yace fastajaba lahum rabbuhum yanzu idan ka dubi wannan addu'a da Allah ya karantar bayan Allah ya koya mana addu'an sai kuma yace ya karba saboda ya nuna maka gaggawar ijaba ga mutumin da yayi wannan addu'a don haka ya kamata mu rike ta Allah yace fastajaba lahum rabbuhum sai Allah mahaliccin sa ya amshi addu'an ka gani da kai sai Allah ya karba kuma Allah ya gane me suke nufi domin abinda suka ce ma Allah ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله كرك كنية تامو أرانا القيامة سي الله يغاني أي سنة أوران كر أباتا أي كنس دغ دونيا الله يغاني سوى داك دي تاشي أمسا سيأتي أني لا أضيء عمل آمل منكم بزم قاتا أي كن وندغ كنكبا من ذكر أو أنسا نمجي كومتي ba'dukum min ba'd ay sashi daga sashi ne kaga Allah ya tabbatar da alƙawari ba zai bata aikin ka daga duniya ba idan me idan ka kiyaye wannan addu'a idan ka kiyaye wannan addu'a sai dai karka manta a cikin addu'an akwai abinda su bayin Allah suke cewa inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an amiru bi an aminu bi rabbikum fa amanna kaga kenan akwai sharadin cikakkiyar biyayya ga manzon Allah ba zai yiwu mutun ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan addu'an ya tsira a kiyama ba akwai sharadin sai ka bi sunnar manzon Allah idan ka bi sunnar manzon Allah ka gyara zuciyarka kana wannan addu'a to Allah ba zai bata aikin ka ba daga duniya kafin aje lahira in ka dubi tafsirin Ibn Ashur shine at-tahrir wa tanwir a juz'i na 4 shafi na 108 da 76 yace ma'ana nafi ida'ati amalihim abinda Allah yake nufi da cewar ba zai bata aikin su ba shine nafi ilga'il jaza'i anhu duk aikin da kai idan mai kyau ne a ranar tashin kiyama zaka samu lada a kai ja'aluhu kadda'i ghairil hasil fi yadi sahibihi domin akwai mutanen da zasu tashi a filin hisabi abinda suka aikatan da an kawo sai su tarar babu komai ya zama kura wanda Allah da kansa ya bada labari kaga Allah madaukaki yace zai dauki aikin da duk mutum yayi idan Allah ya dauka sai ya nikar da wannan aikin amma sai shi ya zama kura gaba ɗaya babu lada babu wata moriya da mutum zai samu karkashin wannan aiki saboda haka Allah yayi alƙawari ta dammanatil istijabatu idan dai mutun ya amsa ma Allah tabaraka wa ta'ala idan an amsa ma kiran Allah kaga kenan akwai sharadi saboda haka yasa cikin abinda suke cewa innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ashe idan mutun ya amsa idan mutun ya amsa to kamar ya gaskanta abamu ibaatil amali kamar ya gaskanta ne cewar Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bata aikin sa ba idan fa kai biyayya ga manzon Allah saboda haka wannan magana da tazo a ƙarshen suratu ali imran sai zama tatminan liqulubihim min azza wa jalla adamul qabuli Allah ya kawo mana wani albishir ne Allah ya kawo mana albishir babu shakka riko da addini abu ne mai wahala to amma sai Allah ya mana albishir mu gyara zukatan mu mu dage wajen kwaikwayon manzon Allah mu ƙara da addu'a mu gyara mu yi biyayya mu rike addu'a to idan mun rike waɗannan abubuwa guda uku an gama Allah zai biya mu ladar duk ibadar da muka yi shine ibnu ashir ya ce wa fi hadha dalilun ala annahum aradu min qawlihim wannan shi ya fassara addu'ar da suka yi ya nuna cewar mutum yakan yi addu'a ya dunkula ma'anar babu mai iya gane ta sai Allah saboda shi Allah ya san harshenka ya san zuciyarka amma idan ka dubi zahirin ayar alqur'ani abinda suka ce wa atina ma wa'adtana ala rusulika Allah ka bamu abinda kai alƙawari zaka bamu ga manzanninka me suke nufi ta haqiqa qabuli a'malihi wato suna cewa Allah ka tabbatar mana ka karbul ayyukan Allah ka rika karban ibadar da muke yi wal isti'azati min alhabti saboda haka mutanen kwarai da'iman suna neman tsarin Allah kada Allah ya bata ayyukan su alhali busani ba saboda haka yasa wannan kalma da tazo a cikin suratu yasin kalma ta al istihza'u izgilanci ga addinin Allah da manzanni da kuma Allah shi kansa ba karamin hadari bane ga rayuwar mutane duk mutumin da ya izgilanci to babu shakka sai yayi nadama a ranar tashin kiyama kuma idan mutane suka sa izgilanci a gaba to Allah kuma zai iya halaka su ai shi yasa ya bamu misali da mu'minu ali yasin wannan bawan Allah da ya musulunta ya taho yana bada kariya ga manzannin Allah me ya faru da shi Allah ya halaka mutanen garin me yasa saboda mutanen garin sun yi izgilanci ga waɗannan manzanni da shi wannan malami to shine Allah yake nuna mana bai fa daina ba har yanzu idan aka yi izgilanci ga addinin sa Allah madaukaki zai iya halaka mutane me yace a gaba alam yaraw kam ahlakna Allah yace alam yaraw shin mutane ba su gani kam ahlakna qablahum min alqurun qarnoni nawa muka halaka kafin zamanin su wallahi ba mu gushe ba muna jin archaeologists suna cewa an tono kashin wani an gani yayi rayuwar sa shekara kamar miliyan 2 da suka huce wani yafi haka babu wanda ya san dadewar duniyar nan sai mahalicce ta shine Allah ya ce ta kuyi tunani mana al'umma nawa na halaka saboda izgilanci na daya kenan annahum ilaihim la yarji'un duk wanda aka ce an halaka shi babu waɗanda suka dawo ko akwai ai ba ma halakawa ba idan aka ce wani naka ya rasu to wallahi ko rabu kenan sai ranar tashin kiyama kar ka dauka wai ya tafi ya bata a me Allah ya ce a gaba
wa in kullun lamma azamin allaza la muhdarun
Allah ya ce wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun kuma babu wasu al'umma da muka halaka babu wani dan adam da ya mutu face gaba dayan su wadanda ake halarto su ne a wajen mu kai zaka dauka idan mutun ya mutu shikenan ya tafi ba inda ba kuma ba za a saki samun shi ba sai Allah ya ce a tattarawa ake yi akwai inda ake kai rai na mumini akwai inda ake kai rai na kafiri yanda kaga mun hadu a masallacin nan wallahi haka ake tara rayuka a wajen Allah shi yasa Allah ya ce wa in kullul lamma inda zaka dubi tafsirin gurin malamai ke cewa magana ta kai rantsuwa Allah ke nuna cewar duk wanda ya mutu bai bata ba kowaye aka ce maka ya mutu wallahi Allah ya hada shi da wasu mutane a wani guri yana nan to wannan ya taho misalin sa da yawa a cikin alqur'ani kamar misali a suratul waqi'a wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun kafirai suke cewa yanzu idan mun mutu mun rududdige mun zama turbaya kasusuwar ma wato sun bace a inna lamab'usun za a tada mu awa aba'unal awwalun har da iyayenmu sai Allah ya ce ma nabi ka gaya musu qul innal awwalina wal akhirina tun daga mutanen farko zuwa na ƙarshe lamajmu'una tattara su ake yi ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga tsayuwar wata rana sananniya ita ce ranar hisabi in ba dan Allah ya alƙawarin wannan ranar za ta zo ba da yanzu nan an hada su amma saboda wannan alƙawari sai zama ana tattara su lamajmu'una ashe kaga idan mutum ya mutu karka dauka ya bace yana nan ba inda ya bace dukkan mutane ko ba ma mutane kadai ba jami'ul makhluqati fi hadhihi ad-dunya duk wata halittar Allah da take duniyan nan wa fi kaffatil ahwali fi mahdharillahi tabaaraka wa ta'ala duk wata halitta da ka sani ta mutu Allah zai tada ita ba ma dan adam kadai ba domin wannan ya tabbata cikin ayar alqur'ani kuma ya zo a hadisin manzon Allah dabbobi da kake gani su ma Allah sai ya sake tada su bare kuma dan adam wannan alƙawari ne na Allah wanda ya zo a cikin ayoyi daban-daban na alqur'ani misali a suratu tagabun yawma yajma'ukum li yawmil jam'i me yasa Allah ya kira shi haka saboda ai tattara mutane da ake a wannan ranan yasa Allah ya ce zalika yawmut tagabun wannan yana cikin sunayen ranar tashin kiyama idan ka dawo suratul nisaa aya ta 87 Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi babu abin da ya cancanta abota mu face Allah Allah nan yana tattaro ku zuwa ga ranar kiyama sai Allah ya ce la raiba fihi babu kokonto akai tunda Allah ya faɗa yace wa man asdaqu minallahi hadisa wa yafi Allah gaskiyan zance idan ma baka yadda ba kai tunanin girman Allah wanda yayi kowa da komai shi yake cewa yana tattara bayinsa ne kaga ya gwada cewar mutane ba watsewa suke ba idan sun mutu haka nan a suratu Ali Imran aya ta 9 rabbana innaka jami'un nasi wanda yana daga cikin sifofin Allah jami'un nasi li yawmin la raiba fihi Allah shine mai tattara mutane ana tattara su zuwa ga ranar da babu kokonto wannan rana tana zuwa inna allaha la yukhliful mi'ad Allah bai saba alqawra haka nan a suratu hud aya ta 103 Allah madaukake yace inna fi zalika la ayatan liman khafa adhabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhur wannan ita ce rana da ake tattaro mutane gare ta kuma ita ce ranar da za a halacce ta dan babu dan adam da ba zai bayyana a wannan filin ba shi yasa Allah ya ce la takhfa minkum khafiya duk iya kuyanka ba za ka buye ba sai Allah ya kawo ka a filin hisabi in ka dawo suratul mursalati aya ta 38 haza yawmul fasli jama'anakum wal awwalin Allah ya ce wannan rana ita ce ranar raba gardama mun tattaro ku da na farko in ka dawo suratul kahfi aya ta 47 Allah ya ce wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada mun tattaro yan adam bamu bar dan adam guda ɗaya ba kaga ya gwada cewar mutane akan lissafi suke dalala lahum ala wujudis sani'i wa qudratihi ta'ala wanda ke nuna maka akwai Allah kuma yana nuna maka Allah nan yana da cikakken iko saboda haka idan ya ce yana yi kar ka yi mamaki idan aka ce duk wanda ya mutu akwai inda Allah yake kai shi Allah yana tattara mutane kar ka dauka wannan mai wuya ne gare ka sai Allah ya ce ah ga wata ayar gare su wa ayatul lahumul ardul maitatu idan aka ce Allah yana tattara mutane kake mamaki idan aka ce Allah zai tada matattu a ranar kiyama kana mamaki sai Allah ya ce wa ayatul lahum to ga abin lura ga mutane al-ardun maitatu kasa ta mutu kai kaga yanzu muna rani ana rani Allah ya ce ahayainaha amma sai mu raye kasa da damuna ta zo ko ina ka duba daji zaka ga shuka ne kore rani ne gashi nan komai ya mutu al-ardun maitatu babu shakka kasa matacciya ce da za a ce ka ɗebi kasar ka ciro iri da yake jikin kasan ba za ka iya ba in ka ɗiba duk rariyar da kai amfani da ita ba za ta baka iri ba amma da ruwan sama ya sauko iri wanda idonka bai taba ganinsa ba za ka ga shuka ya fito karkashinsa saboda haka za ka ga wasu ciyayi sai ka ringa mamakin ina aka samu irinsu kasar dai matacciya ce waye kawo irin shine Allah madaukake cewa akhrajna min ha habban sai gashi mun fitar da hatsi fa minhu yaakuluna daga wannan hatsin ma suke cin abinci in ba dan Allah ya raya damuna ba an samu amfanin gona mutane mutuwa za su yi to wannan bai isa aya gare ku ba cewa Allah zai iya tada mutum sai ya ce me Allah madaukake cewa ja'alna fiha jannatin min nakhilin muka sanya aka samu gonaki gonaki na dabino wa a'nabin da itatuwan inabi wa fajjarna fiha min al-uyun muka wato fitar da idanu ruwa Allah ya bubbugar da idanu ruwa a cikin kasa da ruwan ma yayi wahala ko da guga samu rije da zaka debo yana da wuya amma in damuna ta kai damuna wani wurin ma baka bukatar marijiya sai kaga ruwa na bubbugowa da kansa kamar ba ai ba rani ba Allah madaukaki ya raye kasa gaba ɗayan ta sai Allah ya ce me wama amilat li ya'kulu min samarihi Allah yace lalle suna ci daga ƴaƴan itatuwan domin idan damuna ta zo ƴaƴan itatuwa daban-daban ake samu a duniya masu amfani wama amilatu aidihim Allah yace kuma ba hannuwansu ne suka aikata su ba zaka ga gwangwaro mangwaro ayaba abarba ga abubuwa daban-daban yanda wanda Allah ya bada misali icen dabino icen inabi itatuwa masu dimbin yawa sai ka tambaya akwai wanda dan adam ya taba yin sa dan adam ya taba yin mangwaro dan adam ya taba yin abarba Allah ya ce wa ma amilatu aidihim ba hannuwansu ne suka yi ba Allah shi yayi kuma yayi daban-daban babu wanda ya san adadin ƴaƴan itatuwan duniya sai Allah amma Allah ya ce afala yashkuruna yanzu ba za su yi godiya ba Allah ka sa muna cikin masu gode maka saboda in ka dubi ni'imar Allah babu wanda ya san yawanta sai Allah amma godiyar wallahi ba kowa ke iya yin ta ba wannan ya zo sau biyu a cikin suratu yasin kamar yadda za mu karanta can gaba walahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun Allah ya ce afala yashkuruna shin ba za su yi godiya ba a wannan suran Allah ya yi tambaya ba za a yi godiya ba sau biyu me yasa saboda masu godiyan ba su da yawa akasarin halittun Allah akasarin ƴan adam halakakku ne Allah ka tsare wannan babu shakka haka yazo zaka gani a suratul baqara aya ta 243 walakin aksarun nasi la yashkurun Allah da kansa ya faɗa yace mafi yawan mutane ba sa godiya a suratul mu'minuna aya ta 78 wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah shi ya samar muku da ji da gani, Allah shi ya samar muku da zukata. Qalilan ma tashkurun, amma kadan ne kuke yin godiya akai. Saboda ni'imar Allah din hatta kai da kake iya godewa, godiya taka kadan ce. Shi yasa annabi ya koya wa Mu'azu addu'a, Rabbi a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Allah ka taimaka min akan iya zikirinka da godiya gare ka da kyakkyawar ibada gare ka. Saboda godiya ga Allah tana da wahalan gaske. Shi yasa Allah ya ce qalilan ma tashkurun, kadan ne na ni'imar Allah ma kuke iya godiya akai. In ka dawo suratu Ghafir aya ta 61, inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi, lalle Allah mai yawan falala ne ga mutane, walakinna aksarahum la yashkurun, sai dai mafi yawan mutane ba sa godiya ga Allah. A suratu Saba aya ta 13, Allah ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur, masu godiya daga cikin bayina kadan ne, Allah ka sa mu cikin su. Saboda ka mutun ya riki wannan addu'a da annabi ya koya wa Mu'azu, shi ke sa mutum ya tabbata cikin masu godiya ga Allah. Duk sa'ilin da kai sallah, kar ka tashi sai kai wannan addu'a, Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah ka taimaka min akan zikirinka da godiya gare ka da kyautata ibada gare ka. Idan kana yin wannan a ƙarshen kowace sallah, to insha Allah Allah zai saka a cikin masu godiya gare shi. Saboda ka ce ya taimake ka ai. Allahumma a inni, Rabbi a inni, ka taimaka min. Shi ko Allah ya ce ud'uni astajib lakum, ku kira ni zan amsa. To idan ko kana wannan addu'a kowace sallah, Allah zai saka cikin masu godiya gare shi. Allah ka samu na ciki. Sai Allah ya ce subhanallazi khalaqal azwaja. Allah ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci ma'aura gaba ɗayansu. Ka duba, banda Allah babu mai haka. Shi yasa sai dai kawo kalmar subhana. Sarki ya tabbata ga wanda ya halicci ma'aura. Allah shi ya halicci namiji, ya halicci mace. Duk abin da ka sani, sai Allah ya ce mimma tumbitul ardu, duk abin da ƙasa take tsirarwa akwai namiji akwai mace. Wa min anfusihim, hatta su kansu mutane akwai namiji akwai mace. Sai Allah ya ce wa mimma la ya'lamuna, daga ma abin da su ma ba san su ba. Dan babu wanda ya san fadin mulkin Allah sai Allah. Saboda haka yasa masana kimiyya har yanzu sai ka ji an ce maka an gano wata halittar da da ba a taba ganin ta ba. Ai dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Sai dai ka dauki littafi kai ta rubutawa har ka gaji. Amma babu mai iya kididdige halittun Allah sai Allah. Kaga Allah ya nuna cewar duk wani tsiro akwai namiji akwai mace, a halittar mutane akwai maza akwai mata. Wa mimma la ya'lamu, a suratu Zariyat aya ta 49 yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. To kaga nan ya gama komai. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun, duk wata halitta Allah madaukaki yayi ta iri biyu ne. In ka dubi littafin tafsiri, kamar misali fassaran al-Imam al-Qurtubi yace sinfaini wa naw'aini mukhtalifaini, kowace halitta Allah yayi iri biyu, nau'i biyu, kuma daban-daban. Akwai namiji akwai mace, akwai sama akwai ƙasa, akwai rana akwai wata, akwai dare akwai yini, akwai duhu akwai haske. Kaga yana nufin kowane abu Allah yayi shi mara. Akwai malaman da suke dauka wannan fassara shine zaka ji an ce maka wato Allah yayi komai iri mai kishiya. Idan aka ce akwai sama to akwai ƙasa, idan akwai namiji akwai mace, idan aka ce akwai rana akwai wata, idan aka ce akwai dare akwai yini. To wannan shi ake nufi. Zaka gani a tafsirin Jallalaini na wannan ayar haka ya zo da wannan bayani. Haka nan tafsirin Jami'ul Bayan al-Imam at-Tabari yace inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa likulli ma khalaqa min khalqihi saniyan lahu. duk abin da Allah yayi sai da yayi mishi nabiyu duk abin da Allah yayi yayi masa nabiyu mukhalifan fi ma'anahu kuma akasin shi in wancan dama ne to wannan hagu ne Allah yayi bibbiyu ne kuma in ka dubi rayuwar duniya haka take saboda haka yasa akwai duhu akwai haske Allah yayi komai da akasin shi fa kullu wahidin minhumma zawjun lil akhari saboda haka sai wannan ya zama ma'aurin wancan walizalika ila khalaqna zawjayn shi yasa Allah yake cewa mun halacci ma'aura yana nufin iri bibbiyu akasi dan haka yasa kamar yanda al-Imam al-Munawi yake fada a litafin Fadl al-Qadir yace fal witriya fi haqqil makhluqi mahalun dan haka idan aka maka tambaya a duniya akwai abin da Allah ya yi shi shi kadai bai da kishi aka ce ƙarya ne babu shi me hujja saboda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn komai iri biyu Allah ya yi saboda haka idan aka ce wani abu ne ba shi da kishiya to sai a dawo ga Allah al-fardul ahadus samad wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah shi kadai shine wanda ba shi da kishiya Allah kadai shi yasa aka saukar da suratul ikhlas qul huwallahu ahad ba a ce wahidun ba domin idan ka ce wahidun akwai asani amma idan aka ce al-ahadu makadaici kaga kenan al-fardu wanda babu kishiya gare shi shi yasa a suratul najmi ake yace wa annahu khalaqa az-zawjayni sai ya fassara az-zawjayni da cewa az-zakara wal unsa a suratul zukhruf ayata 12 yace walladhi khalaqal azwaja kullaha walladhi khalaqal azwaja kullaha wanda ya halicci ma'aura gaba dayan su kaga ya gwada cewa duk abin da ka sani akwai ma'aura waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun to sai Allah madaukaki ya ci gaba da bamu misalin kudurar sa yace wa ayatul lahumul laylu wa ayatul lahum sannan ga wata aya ga mutane akan cewar idan Allah yace zai yi abu ne mai sauki gare shi ga wata aya ga mutane nas al-lailu dare kana gani dare yayi Allah yace naslaqu minhu an-nahara sai mu fede daren sai mu ciro yini Allah ya fede dare ya ciro yini daga cikin dare idan yini ne ya fede shi ya ciro dare fa idahu muslimun sai gashi nan suna cikin duhu ibnu kasiri yace abinda Allah ke cewa min ad-dalalati lahum ala qudratihi ta'ala al-azima daga cikin dalilai da Allah yake nuna ma dan adam na kudurarsa babu abinda yafi karfi Allah yayi shi kudaran Allah tana da girma daga ciki akwai khalqul layli wan nahar halittan dare da yini hadha bi zalamihi wa hadha bi diyaihi dare Allah ya tsara shi mai duhu yini Allah ya tsara shi mai haske waja'alahuma yata'aqabani sai kuma Allah ya sa suna bin juna wannan yazo idan yazo sai wancan ya biyo bayan sa fa hadha hadha yaji'u hadha fayazhabu hadha wannan yazo wancan ya tafi wa yazhabu hadha fayaji'u hadha wannan yazo wancan ya tafi wanda shine ya fada mana a suratul a'raf yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa Allah ya sanya dare da yini suna maye gurbin juna ko ka taba ganin hannun da yake canza su wannan kudura ta Allah ta isa ta nuna maka cewa ba abin da ya gagara Allah kuma wannan tsarin da Allah ya yi ma duniya ana cire yini a kawo dare a cire dare a kawo yini shine dalilin dadin duniya inda Allah zai bar rana ce kadai halaka ne inda Allah zai bar dare ne kadai halaka ne amma sai Allah ya sanya akwai dare akwai yini saboda me jama'a su ji dadin rayuwarsu ta duniya kaga wannan ya nuna kudurar Allah subhanahu wataala ga dan adam sannan ba a taba samun latti ba babu latti a sha'anin Allah tabaraka wataala shi yasa Allah yace yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa wannan yana bin wannan da sauri wancan yana bin wannan da sauri ba kamar dan adam bane shi dan adam idan aka dauke shi aiki in ma kaga ya dage yana zuwa kullun to shekaran farko ne ko kuma bai samu mukami ba da zaran ya samu mukami to sai kaga dama zai je office ko saboda haka sai gwamnatin ma ta rushe amma gwamnatin Allah ba haka yake ba da Allah ya ce rana ki aiki ba ta taba fashin sakan daya ba da Allah ya ce dare ka yi aiki bai taba fashin sakan daya ba wannan shi ya nuna maka cewa a cikin halittun Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa babu wanda baya ma Allah biyayya kamar dan adam manzon Allah ya ce duk halittan da Allah ya yi karkab babu mutumin da biyayyarsa ga Allah tafi karanci sai dan adam saboda ka kokiya shi da kake gani biyayya da yake ma Allah yafi nan bare halittu manya wadanda Allah madaukaki bai kaddara musu ma su saba ma Allah ba don haka yasa a lokacin da zai halicci sama da ƙasa sai da ya tambaye su itiya tau'an aw karhan za ku zo ma umurni na da so ko a halin ki wace amsa suka bayar bal ataina saboda haka sama da ƙasa suka ba da amsa suka ce ma Allah za mu bi umarninka muna masu biyayya babu sako ai wannan ya zo a cikin alkurani saboda haka yasa kaga dare da yini babu latti babu fashi saboda ba su saba alkawarin da suka yi ma Allah a farkon halittarsu Allah ka sa muna cikin masu biyayya gare ka ka gafarta mana kurakuranmu Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin wanda ke samun gafara a filin hisabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك